بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Lahadi ne, wanda ya daidai da daren 15 ga watan Juma'a ula hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430, wadda ta daidai da 9 ga watan Mai shekara ta 2009. Wannan shine kasar na 12 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Hiqdatun min at-Tarikh da Sheikh Al-Allama Muhammad Uthman ibn Muhammad Al-Khamis, Allah madaukakin sarki ya saka miki da alkhairi. Idan jama'ar musulmi basu manta ba, dukkan karatuttukan da aka yi tun daga kasar na daya har zuwa kasar din nan da muke, duk muna ainihin kai da komowa ne a matsayin shimfiɗa ta wannan ainihin wato littafi, wadda shimfiɗa ita ce ya kasanta ta kashe ainihin uku in ba a manta ba. Kashi na farko na shimfiɗar ainihin wannan littafi, malamin Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi, ya yi ainihin wato wata sharar fage ne dangane da abin da ya shafi dalilin da ya sa ya ainihin wato rubuta wannan littafi. A ƙarƙashin nan ya tsaya magana dangane da al'amura masu ɗimbin yawa waɗanda duk mun yi sharhinsu a baya, ya yi magana dangane da ya ake karatun tarihi, sannan tarihin da wa ya rubuta ba a karanta, wato wani malami ne, wani littafi ya kamata a karanta. Sannan zai magana akan ainihin wato hanyoyin da masu rubuta tarihi ko karantar da tarihi suke biyo don gurɓata tarihi. Sannan ya zo ya magana dangane da wata matsala mai matuƙar muhimmanci, ita ce matsala game da ƙoƙarin tacewa da tantancewa da tabbatar da duk abubuwan da ake karantawa ko kuma ake wa mutane bayanai a cikin tarihi. Idan jama'a musulmi ba su manta ba, mun yi bayanai dangane da dalilan da ya sa masu yin ƙarya a cikin hadisi da tarihi suke yi, sannan muka zo muka sake ɗauko bayanai dangane da idda malamin daga ƙarshe ya ɗauko wata matsala mai matuƙar muhimmanci, wadda ita ce karatunmu na ƙarshe, a inda ya magana dangane da daruratu tasabbutu fi naqli al-akhbar, cewa dole ne a rinƙa tabbatarwa da duk labaran da za a ɗibo. Shi ne zo mana da wannan littafi na wani babban profesa a da a jami'ar Islamiyya da ke Madina, الدكتور عاصم ابن عبد الله القريوتي. وانا لفاتي سنش وجوب التثبت في الرواية نصار كرنتو منا كأبن لغا أبو بان دماء لم يفقي تند جشافي نأرب إند أكو حرزو أينو واتو كرشوانا لفاتي نكي سوزان كرنتو منا إن الله سوى أما كرنتو ياتي تقو قرن ليبو أبو بان أينو واتو ديكاو wato daga ru'usul aqlam sama sama in Allah so, in kana bukata sai ka je ka samu littafin sai ka karance shi gaba daya. Wato abin da yasa nake so in jawo hankalinmu akan wannan in kuma rufe mana wannan darasin shine, malamin ya ce al-atharu natija an ihmal al-isnad wa adam at-tasabbut fi ar-riwaya, munanan sakamako da ke biyo bayan watsi da isnad, watsi da isnadi, duk magana da aka gaya maka kawai baka san waye faɗa ba, mutumin kirki ne ko mutumin banza, ina asalin magana take, daga wani littafi aka ɗauko ta, menene nagartarta, ina nagarta da iya haddacewa da kiyawa keke da keke ga shi wanda ya karɓo, aka karɓo daga gare shi, to wadanne irin munanan sakamako ne ke biyo bayan watsi da references, ya zama kai ba ruwanka, kawai duk abin da ka ji kai ma sai ka je ka faɗa, kai ma wani ya ji daga bakin kai je ya faɗa. To sannan da kuma hadarin da rashin tantance riwaya yake jawowa, malamin ya fara da cewa idza tadabbarna al-athara natija an adam at-tasabbut fi ar-riwaya wa ihmal al-isnad wa tasahul bi sha'nihi najidu nata'ija dhalika khatira, ujuzuha fi ma yali, idan muka natsu da kyau muka lura da irin munanan sakamakon da ke biyo bayan rashin tacewa da tabbatar da riwayoyi da kuma hadari da mummunan sakamakon da ke biyo bayan watsi da isnadi da kuma sakaci game da al'amarin isnadi, za mu samu cewa sakamako ne munana masu haɗurra suke biyo baya. Amma malamin ya ce zai takaita mana su kamar haka. Awalan na farko, annal mutasahila wa ta'arradu li azabillahi wa iqabihi, dukkan mutumin da ke sakaci game da me, game da ruwaya, game da labarai, game da hadisai, komai ya kwaso ya gaya wa jama'a, to yana ainihin saka kanshi ne ko kuma yana bujirar da kanshi ne zuwa ga azaba da kuma hukuba ta Allah madaukakin sarki. Khilafan lil ladhi yatasabbatu fayusnid, sabanin wanda duk abin da zai kawo sai ya tabbatar kuma sai ya kawo isnadi, ya kawo ina ya dauko maganar. Domin kuwa kaddara uhdatuhu bi isnadir riwaya, dukkan mutumin da ya kawo isnadin riwaya to nauyi ya sauka daga kanshi. إذ يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. سورة من ذلك الله صلى الله عليه وسلم ينتهي وقال يا تائش متوم يظن تكتم مكريتي يظن الدقى بن دي جسي بعد العباري وطولة فالد وعطا ياتن تنشيبا. وانا حديثي الإمام مسلم دع الإمام ابن حبان سقى أين يرويتو شكوا حديثي نئن بن تنشيبا بشكا أكن هكا. ويخشى أن يندرج ضمن زمرة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن وند دك قاسو مدنا قوة إلي يدنغن تاغا من ذلك الله صلى الله عليه وسلم أن يمشز أوران كي يتاش أران الله راتكين توجر ما سيوى من ذلك الله كليا. تو ومن أبن الفرقو كي نند أكيسو كتايا كلو ردشي وتو مطلر إتاتي lokacin da kake ibo maganganun kana gaya wa jama'a abinda ake so ka gane. Kaddara yanzu ka taho gidan rediyo mafi karfi a yankin da ake sauraron ka, ka zo ka samu sarkin da yafi kowanne daraja ko gwamnan da yafi kowanne daraja, kai ta kwakuso maganganu kana dangantawa gare shi, sai a waye gari yana da rai ya ji ko ɗan fadar shi sun ji a halin waɗannan maganganu sun san cewa ba haka ba ne. Wannan kana saka kanka ga fushi da uquba ga wannan sarki ko mai mulki ko ba haka ba. Wannan sai yana fahimtar za ka rikita mishi mulki ne, kana ta kwafi so ƙarya kana danganta gare shi, ko da ƙaryan nan za ta zama zuwa ga yabo ne cewa jama'ar anguwa kaza sarkin garin nan ya ce filin da ke bayan ango ku gaba ɗaya ya raba muku, sai a yi ta mishi godiya, a yi ta addu'a, a yi ta kaza, a yi ta kaza, a yi ta kaza, zai ja baki ya shiru ba, zai ja baki ya shiru ba. To balle wannan addinin Allah ne kake ƙari a ciki, addinin da Allah maɗaukakin sarki yadda ya saukar da shi sai da ya saukar da tambari a kan cewa kuma ya cika shi, ba a buƙatar ƙari. Saboda haka duk sanda kake faɗin magana kana danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ka sani da cewa duk yadda kake gani kyau da nagartar wannan magana to kana bujirar da kanka zuwa ga azaba Allah ne. Domin abin dubawa shi ne wannan maganar ta tabbata annabi ya faɗa ko bata tabbata ba, mafi karancin abin da zaka ce sai ka ce baka sani ba, in baka sani ba ka je ka bincika, in ka ce to ai baka da ilimin bincikawa to wannan kujerar ta wannan malantar bata dace da kai ba kenan, baka qualifying ba. Ina fata an gane, ka ce ai kai zaka iya yin wa'azi amma tace hadisan ne ba zaka iya ba, zaka iya karantawa amma hadisan ne ba zaka iya tacewa ba, sai a ce kenan har yanzu baka iya wa'azin ba kenan. Ko kun fahimta? To mataki na farko da ake son kowa ya fahimta kenan cewa kana bujirar da kanka ne zuwa ga azaba Allah. Saniyan na biyu, intisharu aqaidi za'iga wa munharifa, yaɗa maganganu ko hadisai waɗanda ba su tabbata ba, to daga cikin haɗuransu akwai yaɗuwar munanan aƙidoji da kuma karkatattun aƙidoji karrafi, kamar rafidanci shine shi'anci, zagin Abubakar da Umar da Usman da kuma watsi da su, wal i'tizal da kuma aqida ta mu'tazilanci, ita ce aqidar ba ruwanka da abubuwan da al'ummar musulmi suke a kai, matukar waɗannan abubuwan sun saba wa tunaninka ko hankalinka, asalin mu'tazilanci ya gino akan haka ne, shine hankali ke gaba da nassi. Duk abin da nassi ya zo da shi, in hankali ya kafa dauka to sai hankali ya ki dauka, imani sai ya ki yarda da shi. Wannan ita ce aqidar mu'tazilanci. A ƙarƙashin haka mu'tazilawa suka yi inkarin abubuwa da yawa, daga ciki akwai azabar kabari. Suka ce saboda su da dama ana rufa mamaci, wani dalili ya sa a je a tono shi sai a gan shi ba wata alama azaba ko ni'ima a jikin shi. Sai su ce inda da gaskiya azabar kabari gaskiya ce, ya kamata a same shi cikin wata ni'ima, ya kamata kuma a same shi in kafiri ne ko munafiki ko kaza cikin wata azaba, to sai a same shi salin amin yadda aka binne shi. Don haka wannan dalili ne akan azabar ƙarya ce. Me yasa? Saboda hankali ko his senses din su sun kasa gani ko sun kasa shaida sai su ƙaryata. To waɗannan su suke inkarin abubuwa da yawa, daga ciki suna inkarin cewa Annabi Isa alaihi salatu wassalam ba zai zo a ƙarshen duniya ba. Daga cikin aqidarsu suna inkarin fitowar mahadi a ƙarshen duniya. Daga cikin aqidarsu munana suna inkarin matsaloli waɗanda al'ummar musulmi sun tabbatar da su kuma sun haɗu a kansu. Kamar mai kamar matsalar hailan mace, mace ce take haila, za ta yi sallah ko ba za ta yi sallah ba? Suka ce za ta yi sallah. Abinda Qur'ani ya hana shi ne mai saduwa da ita, amma mace tana haila suka ce za ta yi sallah. Waɗannan mutanen za ku fahimta sun aka dawo Najeriya, aka ce 'yan ƙalaƙato ko 'yan tatsi ne, su ne asalin mu'tazila. Inna ma abu in ya zo Najeriya ne sai ƙara burkucewa. Ina fata an gane. Wata jahum da kuma jahamanci, jahamanci su kuma wasu mutane ne na biya jahamu ɗan Safwan. Su kuma asalin aqida su ta fi bayyana ne wajen inkarin siffofin Allah. Sai su ce Allah bai da wata siffa, Allah ba mai ji bane, su ce Allah ba mai gani bane, Allah ba sami'u bane, Allah ba basiru bane, wato siffofin da ke cikin as-sam'u wal basaru sai su yi inkarin su. Su suna inkarin dukkanin siffofi ne gaba ɗaya. To da sauran wasu munanan aqidoji waɗanda suna da tarayya da mu'tazilawa da kuma ainihin rafidanci. Dan haka ga dan bid'a in ya haɗu da dan bid'a za su iya zama su sha shayi tare, tafiyarsu za ta iya tafiya ɗaya, sai an je wasu 'yan rafani suke iya rabuwa. Dan haka za ka ga da 'yan shi'a da 'yan ɗariƙu suna iya haɗa masallaci guda, suna haɗa tawagar zanga-zanga guda, suna iya auratayya, suna iya mu'amaloli. Saboda me? Saboda asali suna da abubuwan da suke manya-manya ne waɗanda suka haɗa su. Misali, gaba ɗayan usuluddin na shi'a gaba ɗayansu sun ɗibo su ne daga cikin mu'tazilanci. Saboda asalin mu'tazilawa sun riga shi'a bayyana, to da shi'a suka zo sai suka ga to da su ɗibo daga na ahlus sunna, to gwamma su ɗibo daga na mu'tazilawa. Don haka sai suka dubi usulul khamsa, wasu asula, wasu ka'idoji guda biyar da mu'tazilawa suka gina addini a kai, su ma 'yan shi'a sai suka gina a kai. Don haka za ka ga ko a yanzu sun fi fahimtar juna. Ina fata an gane. Malam yake cewa bi sababi adami aha wa ghairi zalika, da waɗansu matsaloli waɗanda matuƙar an bar hadisan ƙarya ana yaɗa su, to ire-iren waɗannan bid'o'i da aqidoji karkatattu za su yaɗu. Ba dan komai ba, bi sababi adami tahkimin nusus, saboda ba za a bari a hukunci da nassoshin alqur'ani da sunna ba. Wa inna ma bi tahkimu ilmul mantiq wal aql, kawai za a ce a'a, a yi amfani da kai wani menene fahimtarka, wane menene hankalinka ya ɗauka, amma maganar nassoshi fa sai a watsar da su. Walam ya'lamu anna ash-shar'a la ya'ti bima tuhiluhu al-uqul, ba san cewa shari'a ba ta zo da abin da ke sabawa hankali ba. Shari'ar musulunci ba abin da ta zo da shi wanda ya sabawa hankali, walakin qad ya'ti bima tuharu bihi al-uqul, sai dai shari'ar musulunci takan zo da abubuwan da kwakwalwa ko kuma tunani zai ji wannan abin yayi mishi gingirin. Amma ba dai ya ce wannan abin ya saba ba, sai dai ya ji kamar abin yana nauyi, saboda ko bai saba jin shi ba, da zai da tsaya ne bayani sai ga abin ya fahimce shi. Walakin malam yake cewa fa kharaju bi tahkimihim al-batil, shikenan da kokarin da suke yi na ainihin wato hukunci da barna, sai suka fita daga cikin tsarin addinin musulunci, suka fita an i'tiqadi ahli sunna wal jamaa, suka fita daga cikin aqidar ahli sunna wal jamaa. Abinda ake nufi da ahli sunna anan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda ake nufi da jamaa anan su ne jama'ar da suka tsaya akan wannan abu da sahabban manzon Allah suke akai. Galibi duk sanda aka ce ahli sunna wal jamaa, ya kamata ka rinka fahimtar haka. Wanda ce ahli sunna to wannan kowa zai iya shiga, amma aka ce ahlus sunna wal jamaa, ahlus sunna sune asalin sahabbai, sune suka zo da sunna din. Me yake nufi da sunna anan? Shine asalin addinin da Annabi ya karantar da su. To al jamaa fa sune jama'atul muslimin alladhina ja'u min ba'dih, jama'ar muslimi wanda suka zo a bayan su. Ka karanta sharhin wannan magana a cikin sharhin aqidatul tahawiyya law al wasitiyya ta malam Muhammad Khalil Harraf da kuma malam Usaymin, zaka ga me ake nufi da ahlus sunnati wal jamaa. Ina fata an gane. Sai yake cewa mazhabus salaf, mazhabus salafin umma, suka saba wa mazhabi na ainihin magabatan wannan al'umma, al-mashhud lahum bil khairiyya, wanda suka samu shedar mutanen kirki ne su min rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-qa'il, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda yake cewa khairun nasi qarni, mutanen da suka fi kowa su ne qarni, mutane na zamanin da na rayu. Summa alladhina yalunhum, sannan wadanda suka zo bayan su. Summa alladhina yalunhum, sannan wadanda suka zo bayan su. Wannan hadisi sahihin hadisi ne al-Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito shi daga sahabi Abdullah dan Mas'ud da kuma ainihin sahabi Imran dan Hussein, Allah madaukakin sarki ya tsara musu yarda. Idan kun fahimci wannan jama'a, daga cikin hadarin da ake so a nuna mana anan na yada hadisan ƙarya sune ne fitowar aqidoji munana, kuma yadda in ka je sai ka samu shugaban tariƙa da na shi'a suna cike da bakaken aqidoji da munanan aqidoji. In ka tambaye shi ina hadisin da ya dogara, sai ka ji ya kawo wani mataccen hadisi. Misali, ɗan tariƙar Shaziliya suka ce haramun ne yin addu'a, yin addu'a suka ce addu'a'u ittihamur rabbi, yin addu'a to tuhumar Allah ne ma, wato baka ma san Allah ya san abin da kake ciki ba sai ka faɗa kai asuwa, har za ka faɗa wa Allah abin da ke cikin zuciyarka, to faɗe rashin yarda da Allah ne. Me dalilin sai suka kawo hadisi? Hadisin shi ne wai sadda aka ɗauki Annabi Ibrahim aka saka a majajjawa aka wurga shi cikin wuta, sai mala'ika ya zo carab sai cafe shi, ya ce ko kana da buƙatar taimako? Sai ya ce in dai daga gare ka ne ba na buƙata. Sai ya ce to ka roƙi Allah mana. Sai Annabi Ibrahim ya ce hasbi min su'ali ilmuhu bihali, ai tunda Allah ya san halin da nake ciki to ya isa ba sai na tambaye shi ba. A ƙarƙashin wannan hadisin sai suka kafa aqidar cewa addu'a haramun ce. Ina ayoyin da suke cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku, dawowansu da waɗannan ayoyin sun riƙe wannan hadisin. To in ka zaunar da su ka tambaye su wane ne ya fitar da wannan hadisin, ba za su iya faɗa maka ba. Mu da ke harka hadisi sai muka bincika sai mu ga shi wannan hadisin an fitar da shi ne a cikin littafin tsohon alkawari, shi ne Old Testament, yana nan a cikin Old Testament. Ma'ana kaga kenan asalin wannan hadisin daga ina yake? Daga Bible yake, daga Bible yake. To amma me yake faruwa? Larabawa waɗanda suke kristoci ai suna da ɗimbin yawa, waɗanda in ka je zaka ga da larabci suke komai nasu. In ka je ka samu wani addu'a ko wani abubuwan masu ne sai ka ɗauka cewa musulmi ne, sai ba za ka ji suna rabbana ya ilahana ya kaza ya kaza ya kaza. Kenan wannan hadisin kana karanta Bible Old Testament na larabci sai ka gan shi yana nan babu shakka a kai. Kenan yanzu me asalin wannan muguwa aqidar tasu? Magana ce suka ɗauko ta daga Old Testament, amma sai suka danganta ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba ta da isnadi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma wani tsohon reverend father ne ya faɗe ta danganta ta ga Annabi bayan ya musulunta. Irin yadda kuke ganganci yanzu da yaran wani fatuwa musulunta ya gobe sai ku kawo shi nan wajen wa'azi, yayin wa'azi ne zai faɗa jiya ya musulunta ko Fatiha bai iya ba, amma wai sai musulmi su ce wai ga wani babban malami zai yi wa'azi, ku je ku haɗa shi da 'yan islamiya su koya mai yadda ake tsarki da yadda ake alala da yadda ake sallah tukuna. Bayan wata shida aji ya iya tahiya, ya iya salati, ya iya Fatiha. To amma yau da wani reverend father ya musulunta, sai da musulmi sun fara yawo da shi gari gari ana cewa wai zai yi wa'azi, ya yi wa'azi ya ce me. Irin waɗannan su ne sai su ga ga wani abu musulmi na yi, ga wani abu da ya sani a cikin ilimin can nashi na da,
sai da abubuwan sun yi kama kawai in yazo sai ce ai duk abin tsaye ne to musulunci yana da keke da keke da ya kawo nashi musulunci ya kawo sai aga a'a akwai inda dai suka so su kama amma akwai inda nashi ya rusa wanda musulunci yazo da shi domin galibin abubuwan da ke cikin Bible musamman ma ita Old Testament rubutun wasu karti ne waɗanda suka zauna kawai suka kakkara cewa su da kansu suka fitar da report cewa 50,000 errors in the Bible. Again, the most dangerous book on earth is the Bible. Therefore, keep it under kit and lock. Suka ce duk duniya littafin da ya fi kowanne haɗari shi ne Bible. Don haka zaman ka lafiya ka saka shi a cikin adaka, ka sa kwaɗo ka kulle. In hanyar fitowa ga to matsala ta faru. Don haka ka karanta Ahmad Dira da inda yake cewa is the Bible God's word? Hamil kitabul muqaddas kalamullah? Anya kuwa Bible magana Allah ne? Domin akwai too much contradiction, akwai too much conflict tsakanin statements. Kenan maganganun da suke irin wannan za su zama daga Allah? Walau kana min inda ghayrillahi la yajidu fihi ikhtilafan kathira. Haka Allah yake afala yatadabbaruna alquran? Ba sa lura da alqur'ani ne da a ce ba daga Allah yake ba da an samu rigingimu to tunda daga Allah yake ba fa tunda daga Allah ne fa babu rigima kenan yanzu ka ga wannan aqidar da ɗan tariƙar shaziliya suka gina ta akan cewa addu'a haramun ce kuma addu'a tuhumar Allah ce a ina suka samu asalin ta a cikin wani hadisi na ƙarya wanda aka ɗauko shi daga cikin Bible amma aka danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a waye gari sai ka ji ɗan ɗariƙu suna sukar abubuwan da yake dukkan musulmi sun amince da su misali a cikin maulidin nan jama'a a birnin Kebbi aka samu wani fitsararren ɗan ɗariƙa jama'a yanzu haka kasa ɗin yana nan a wurinmu kuma a wannan maulidin fa yake cewa aljanna su sun wuce aljanna tuni yace kuma sallah sallar ne azumi azumin ne haji yace duk wannan yawan banza ne yace kawai ka so kaulaha kawai shikenan ka samu aljanna yanzu jama'a waɗannan aqidojin nan suna da wurin zama a cikin alqur'ani ko hadisi babu to amma sai rinka tarkatarkan wasu maganganu waɗanda ya rinka cewa annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza yi ta kawo su tatsun ne waɗannan don haka addinin su ya lalace don haka sarakunan gargajiya da 'yan siyasa kun tafka kuskure da kuka ce a zo a haɗa kai da 'yan ɗariƙa ba haɗa kai ake da su ba cewa ake su gyara addinin su suna gyara addinin kawai shike nan sai a dawo sai a ga an haɗu sun yi dawa ne sun kauce wa hanya they are out of line kowa ya rubuta amsa 2 times 2 nawa sir sai wani rubuta 80 sai aka rasa yadda za a yi maki to yaya ya dawo hanya kawai ya rubuta nawa ya rubuta ko kawai shike don haka matsalar da take faruwa wato babu yadda za a yi suna ɗibo addini daga asali irin waɗannan tuwasa wato tushe irin waɗannan na ƙarya kuma addinin ya zo ya haɗu tare ba zai haɗu tare ba don haka kun yi mugun kuskure haka duk wani mai wani tunani cikin matasa da ɗan boko da ke tunanin wai musulmi su zo su haɗa kai a'a wato bincike za a tsaya a yi menene ya raba kan musulmi abinda muke so ku daina zama gidadawa karatuntukan da kuke ku rinka dawo da su kuna aurawa da yadda rayuwa take idan yanzu a cikin jami'a aka samu wani inhirafi aka samu wasu ɗabi'u sun taso zama ake a ce menene ya kawo ɗabi'un sannan ya za a yi maganin su haka ake yin bincike na ilimi menene ya kawo waɗannan musulmi suke karo da junansu sai a tsaya a bincika yaushe za a ce misali wani ya yarda cewa sallah tana daga cikin hanyar kusanci zuwa ga Allah wani kuma ya buɗe baki ya ce sallar banza to sai a ce wai waɗannan wai su zo su haɗa kai sai haka sarakunan gargajiya masu martabobi ne ko kuma masu gardamomi ne babu shakka girman ku zai gardama in kuka ci gaba da wannan kwangilar kuma wallahi 'yan siyasa ne suke yaudarar ku kuma za su kai ku su baro ku. Babu wata ajanda ta haɗa kai sai dai a tsaya a dubi suwaye ke barna, waɗannan masu barna ko suwaye ba a rage ba, domin ana da ma'auni. Allahu allazi anzala kitaba bil haqqi wal mizan, Allah ya saukar da littafi ya saukar da ne ma'auni, sai a tsaya a auna a karanta a duba, wane ya zo da kaza kaza ba daidai bane ya bari, wane yana yin kaza kaza ba daidai bane ya bari, wane yana faɗin kaza kaza ba daidai bane ya bari, sai a baya a haɗa kai. Amma ba haka ba, wannan nazariyar malamai na ƙungiyar Izala na Jos da na Kaduna da na Ɗariƙa har da masu da'awar cewa su 'yan salafiya ne, ba sun je sun taru gaban Yaruma ba lokacin shari'a shi ta shekara takwas, ya dafa musu taliya da wake da shinkafa da sauransu duk sun ci, ya ɗibi kuɗi da motoci ya ba su, sun yaudare shi akan sun haɗa kai. Don Allah, tun daga Zamfara har Zuru, ka je ka binciki ina aikin haɗin kan da Yarima suka ci kuɗin shi akan cewa sun haɗa kai. Da suka gane in sun je wurin shi zai ba su kuɗi zai ba su mota, in suka je sai su yi nuf, sai kowa zai saka ya aƙida shi, ya je karɓo mota ya karɓo kuɗi sai dawo garin sai ya zo. Huɗubar da Yarima ya musu akan haɗin kan sun manta da ita, sun bar mishi ita a Zamfara. Da aka gama yanzu ina tasirin aikin da Yarima ya yi? Babu wannan tasirin. Saboda me? Saboda bai tsaya ya dubi menene asali ya raba kan musulmi ba, ya za a dawo a haɗa kansu, sai kawai ya ba da ƙarfin ku haɗa kai. Kuma in ya haɗa su, kowa zai zo ne da sunan me? Kowa zai zo da sunan musulunci ne. Kuma duk wanda ya san yana da wata muguwar aƙida, in ya zo wurin haɗin kan ba zai bayyana ta ba, sai ya zo da siffa da aiki da aƙida da magana ta musulunci, sai a haɗu a bashi mota, a bashi kaza, a bashi kaza, in ya tafi sai zai ci gaba da abin da yake yi. Bayan shekara takwas, Yarima da kanshi sai ya dawo ya gane cewa ya yi kuskuren da bai taɓa yi ba, kuma ya yi kuskuren da sai dai Allah ya gyara, amma babu yadda zai gyara shi, domin ya gane cewa ɗan Damfara ne. Allah ya kyauta. Sai da haka jama'a, kun ji hadisan ƙarya suna taimakawa wajen yaɗuwar munanan aƙidu. Ina fata an gane. Sai ka ji kawai mutum ya ce shi Allah ne, a tambaye sai ce ai ga hadisi ya ce kaza. Mutum ya zo yana rawa yana zikiri yana ihu a cikin kasuwa, sai ce ai manzon Allah ya ce ku yi zikiri har a ce muku mahaukata. A ina aka faɗi waɗannan hadisan? Wane ne ya fitar da su a cikin malaman hadisi? Wane ne ya inganta su? Salisan, na uku, intisharul bid'a wal khurafat wal khuza'ilat. Na daga cikin hadarin hadisai na ƙarya shine yaɗuwar bid'o'i da shirme da bankaura, wa tarwijiha baina ammatin nasi, da kuma yaɗa su a tsakankanin mutane. Don Allah, dubi azumin tsofaffi, ka duba rashin imani, sai tsoho ya tsufa, Allah yana ce mishi wa annal ladhina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Baba, in ka tsufa, Allah ya ce ba za ka iya ba, eto ya sauke maka sai ka ciyar. Amma sai wani shaidani sai zo ya ce to baba ga naku na tsofaffi. Don haka wani tsohon ya yi Rajab, ya yi Sha'abana, ya zo da Ramadana, kwana 90 zai yi. Ibn al-Qayyim ya ce tun da manzon Allah yake bai taɓa irin wannan sabuwar can ba, azumin wata uku manzon Allah bai taɓa yi ba, ya ce manzon Allah bai taɓa azumin Rajab ba. To waɗannan bidiyoyin da suka yaɗu, sai abubuwa suka biyo baya. Daga cikin abubuwan da suka biyo baya su ne sai kuma a ce akwai sallar Rajab, akwai sadakar da ake ta Rajab, akwai akiratu Rajab, akwai wata akuya ko wani bunsuru ko taure da ake yanka saboda watan Rajab. Abubuwa da yawa sai suka bullo. Waɗannan irin hadisan ƙarya da ake yi su ne sai ka ga yara an yi mutuwa a gidansu, sai ga kowa ya shafa bakin gawayi a goshe shi. Duk wasu irin khurafat ne waɗanda daga ina aka samo asalinsu? Daga hadisan ƙarya. Waɗannan hadisan ƙarya su ne da aka ga mutum ya rasu sai a cusa auduga a kunnen shi da hanci da dubura. Duk hadisan ƙarya ne suka jawo waɗannan. Waɗannan hadisai na ƙarya su suka jawo takutaha da ake rawa takutaha, su suka jawo biyan kuɗin shara da duk waɗannan abubuwa da ake yi ai wannan lokacin shara ne zaka kawo gungumar ice shi kuma zai kawo kaza wannan duk waɗannan shegantaku sun biyo bayan hadisan ƙarya ne waqad qala abu nasr ibn sallam al-imam abu nasr ibn sallam yace laysa shay'un asqala ala ahli al-ilhadi wala abghara ilayhim min sama'il hadisi wa riwayatihi wa isnadihi baba abin da ke ainihin wato da nauyi yake fusatar da ƴan bid'a waɗanda suka karkace irin sauraron hadisi in aka fara karatun hadisi sai hankalin su ya tashi in aka fara kawo riwayoyi da isnadi sai hankalin su ya tashi don ne domin gaskiya za ta bayyana ƙarya fa za ta wargaje bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil fayadmaruhu fa idha huwa zaliq wa lakum al waylu mimma tasifun Allah yakan dauki gaskiya ne ya wurgi ƙarya da ita shi yasa idan bid'a ta bullowa ko ahlus sunna ba shagaltuwa za ku yi da rabbin asalin bid'ar ba sai ku gane ita bid'ar ta bullo ne bayan kaddara Allah da ya kaddara za ta bullo da kuma sakacin ku wajen karantar da sunna shi ne kuka zage kuna karantar da sunna za ka ga cewa bid'a ba ta samun wurin zama wannan na daga cikin sirrin da yasa ɗan bid'a ba ta so su ji ana karantar da sunna saboda ne in ana karantar da mutane sunna ba za su karbi bid'a ba in ana karantar da mutane tauhidi ba za su yi shirka ba in ana wayarwa da mutane kai ka duba yanzu ƴan boko galibin shirman da ake ba sa yi me yasa saboda kansu ya waye ba fa ilimi ne na addini ba amma saboda sai samu as-saqafa al-ijtima'iyya sai samu wayewa kai ta rayuwa ta zamantakewa in ka kawo mishi wani abin sai ya ce shi ba zai dauki wannan ba to dan haka irin waɗannan mutane ba sa so su ga ana karantar da mutane abin da zai wayar musu da kai Allah ya kiyaye wannan magana ya dauko ta daga cikin al-khulafa fi usulul hadith shafi na 30 rabi'an hanya ta hudu daga cikin hanyoyin da wato ainihin ko hadari na hudu daga cikin hadarin da hadisan ƙarya ke kawowa intisharul hadith al-mawdu'a wal batila fadlan an al-da'ifa li'annahu bil isnad wal 'inaya bihi yankashifu zalika wato yaduwar hadisai na ƙarya da hadisan banza waɗanda ba su da ko isnadi balle ma a ce hadisai masu rauni wannan yana daga ainihin wato cikin abubuwan da ke taimakawa su hadisan su yadu ƙarya ta yadu ita ce yada hadisan yanzu jama'a dan Allah sai ka ji mutum ya ce zai karantar da littafin tanqihul qawli sai ka ji mutum ya ce zai karantar da littafin durratun nasihina idan zai karantar da littafin tanqihul qawli ne don gane falala da darajar manzon Allah da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama me zai sa ya saka wannan littafin ya karantar me yasa ba zai samu ingantaccen littafi wanda al-Imam at-Tirmidhi ya rubuta shama'ilul muhammadiyya tarihi ne da ɗabi'u da halayen manzon Allah Imam at-Tirmidhi yake kawowa ingantattun bayanai ne daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ba za a karanta wannan ba amma daga cikin sharrin da ya same mu a Najeriya jama'a littafan da ake karantawa a duniya alal mustawa alalami waɗanda su ne duniya ta karba sai ka ga san malamai ma ba san su ba sai ga gajjejen malami a Najeriya ya je Madina yana tambaya akwai jallalai ne sai ga shi ne akwai ina a Najeriya ana son ka je ka dauko tafsirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari tafsirin Baghawi waɗannan irin tafsirai su ne tafsiran da malaman duniya suke karantawa ka zo ka maida al'ummarka ta tafi tunanin su da ilimin su daidai da mutanen duniya amma sai ka ga dan Najeriya in yaje ya samu kai ka daina magana dan Najeriya wanda yake ammatul ammawa jahili ka daina magana wannan ɗalibin ilimi a Najeriya jama'an aka dauke shi a jami'ar islamiyya sai dai sai samu kansa a gidajenci saboda abubuwan da aka karantar da sauran ɗalibai suka yi nisa a kai shi a nan ƙasar ya tashi gaba ɗaya malaman shi ba su san su ba idan aka fara kawo su kuma sai malaman shi su tashi suna faɗa so da dama sai ka ga ɗalibin ya je jami'ar islamiyya in ya ga abin da aka kawo garin su aka faɗa sai zai samu kawai an zo an shirya lacca ana ta yin aiki akan wannan abu sai na mamaki sai ka je na tambaya ya to abin da ya tabbata saboda da aka kawo abin garin su sai da aka cire limamin juma'a sai da aka dakatar da shugaban kungiya sai da ƴan majalisar koli na national suka yi taro akan wannan matsala ma'ana sai da kiyamar ƙasar su ta tashi gaba ɗaya tsaye to sai zai ga kawai gashi nan wannan abin ba a bakin kowa ba ana tattauna shi ko kuma ana aiki da shi wato sai ga to waɗannan manyan malaman duniya ne suke aiki da wannan abu, amma can kuma malaman da ya yadda da su ya ga sun yi musu, sai ya samu ɗan wani abin nan fashal rudani a cikin kwakwalwar shi, ɗan ƙaramin rudewa haka, sai ka jira cewa yanzu wato abin nan ya tabbata, eh ya tabbata abin, eh Allahu akbar, Allah ya taimake mu Allah. To ana nan wallahi bari in gaya muku, yau shekara 20 da ta wuce muna daura a Kano, akwai wani sakatare ne na wata kungiya a nan garin, babu irin fitinar da bai ja mana ba, mu muna karantawa ba karkashin kungiyarsu ba, amma da zaran mun karantar da ya ganmu a masallacin kungiyarsu mun zo sallar juma'a, sai tsoganin wannan rikicin a tashi a kayyata abin, a yi bakakken maganganu, a yi munanan maganganu, a yi kaza, da muka je muna daura sai ya kaga hannu sai ya tambaya. In ya tambaya kawai sai malamin sai mishi wannan abin ai ya tabbata, sai a ce duba mun duba ran mana, duba riyadus salihin mana, duba kaza, sai kuma ya dawo sai ya ce mana yanzu ka ga abin nan da muka yi ta jan rikici a zarewa to ya tabbata, sai ya ce eh ba komai ba komai, sai Allah ya taimake mu sai ya tafi jami'ar islamiyya sai ya karatu, wallahi ni da shi muka haɗu sai ya ce wallahi zarewa ba za ta zaunu ba, na ce mishi me yasa, ya ce mutanen ƙungiyar da ba sa ƙauna Allah, sai ya kibiya sai ya wuce sai gudu hijira. Me ya hana ta zaune? Ba abin da ya hana ta zaune, sai kai irin abin da al-Imam Izzuddin ibn Abdussalam yayi. Izzuddin ibn Abdussalam ya karanta da jama'a kaza ba daidai bane, da ya gano ilimin shi yanzu ya kai abin daidai ne, sai ya miƙe ya ce jama'a wanda ya san ya san, wanda bai san ba ni ne ya na dan wani dan wani. Abin da na gaya muku din nan da to na gano ba daidai bane, dan haka na janye shi na bar shi, sai ya kada raƙumin shi sai ya hau yana kewaye ƙasar garin Misra, ya zai samu tarin jama'a sai ce maganan nan da kuka ji daga gare ni to na gano ba daidai ba ce na janye ta, ba shi kenan sai ka ci gaba da zaman ka lafiya ba. Amma wallahi yanzu ya kan kai shekara 5 bai ma shigo zariya ba, gaba daya fashe iyalan shi a bagarin, saboda me ya ce ya gano gaskiya ita ce wannan da'awar da muke, to amma kuma shi ne manajan faɗa da ita, to yanzu ya je ya yi karatu ya gano kuma gaskiya ce, to zai gaya mutanen shi gaskiya ce mana, amma zai ce ya gane cewa ba yadda za a yi su bi ne, to shi yasa kullum idan muka ga wani ya taso dan tsako haka sai mu ce a'a ilimin ka bai kai ba, bari bayan shekara 20 sannan da ka kawo nan lokacin mu mun yi nisa. Allah ya kiyaye. To jama'a kun ji, idan kun fahimci wannan da kyau to lallai akwai hadari ga mutumin da kuji zai zo yana karantar da Global Maram in bai iya takhrijin shi ba, matukar da zaka iya takhrijin hadisan Global Maram ba to akwai hadari, to kenan sai ka samu nuska wadda take muharraja muhaffata kamar nuska Samir. Na ɗaya. Na biyu, akwai hadari ka zo kana karantar da Riyadus Salihin in ba zaka iya takhrijin shi ba, domin Riyadus Salihin ma akwai hadisai ɗaya waɗanda ba a rasa rauni ko munkari ko shaz a ciki, kenan ashe kana buƙatar lallai ka samu aiki da malamai suka zauna suka yi akan Riyadus Salihin kamar takhrijin da Samir ya mishi ko kuma makamantan haka. Na biyu, me yasa ne idan ka samu kanka a halin ba za ka iya karantar da kaza ba, ba za ka gaya wa jama'a ka ba, sai ka ce musu jama'a ba zan iya ba, sa nake 1960s 70s muna da malamai wanda sun yi boko, amma sai zama a shaida su ba da karfi a wajen biology da chemistry ba, sai aka yi ne sai aka ce to a tafi India da Bangladesh aje a ɗibo malamai, haka aka rinka zuwa ana ɗibo su suna karantar da majority 60s 70s 80s. Yanzu ina ganin babu sauran indiyoyi ko 'yan Bangladesh a cikin sakandarorin Najeriya. Me yasa? Saboda a lokacin da aka gano ana buƙatar physics da chemistry da biology, amma 'yan Najeriya nan da suka yi boko ba su iya ba, sai aka je aka ɗibo suka karantar. Yanzu yaran da aka karantar su suka waye gari suka zama me, su ne malamai. Ku yi haka mana, kai ne liman a masallaci sai gudu ya ƙare maka, me gudu ya ƙare maka shine karatu ya ƙare maka, ba laifi bane, domin ci gaba ake yi, inma kuskuren da kai shine a ka'idar ilimi duk sanda kake karantarwa kai ma ka zama kana da inda kake tsotsowa, to in ya zama babu wannan to za a waye gari, gudu ya ƙare maka, domin a daka ce ka zo ka take ta da kuɗi, kullum ana cewa mai gida ka hawo kuɗin cefa ne, kana ka shingiɗa kawai sai ka sa hannun dama sai ka miƙo da na hagu sai ka koma sai ka lauye, to wata ranka za ka shafa ka ji ba komai ko to ran nan kuma kaga matsala ta faru gudu ya kare kafin ka je ka nemo an ji yunwa a gidan. Don haka jama'a, ka'ida ita ce koyi ka koyar, koyi ka koyar. Dubi mutumin da ya gama digirin farko aka dauke shi assistant graduate a makaranta yana karantawa, zama yake haka sai je register yana masters, yana ga masters sai je register sai fara PhD. Ya gama PhD ba zama zai ana ce mishi doctorate ba, sai kuma ya researching, ana publishing, ana publishing a duniya, ana nan sai zama prof. Har ya zama professor nan zai daina? Ba zai daina ba. Kenan a lokacin da ya zama professor ai ba wuri wani yake zuwa yake dauko lecture ba, a lokacin da ya zama doctor ai ba wuri wani yake zuwa ba. Wato yanzu shi ya goge a cikin wannan fage, shi da kanshi yake tashi yake bincike. Abinda muke fatan malaman Arabiya su rinka yi kenan. To amma ya lalasaf, wato sai malaman Arabiya sun zama galibi tunanin su irin tunanin ruwan bagaza ne, mudahan batani. Yawa in dai ka iya to ka sauka, to shikenan sai dai kai kai kwana, kai kai kwana, kai kai kwana. To in aka samu wani ya je ya yi qawaidi, in ya dawo ƙauyen, to sai ka ce to wannan littafi na Yahudawa ne. Sai sa ko ga mafi yawancin alarammomi a da suke fada da malamai masu karantar da fiqh. Saboda ne yana ta karantar da Alkur'ani amma bai iya sallah ba, bai iya wankan janaba ba, matan shi bata iya wankan haila ba, a gidan duk ba wanda ya iya alwala. Sai wani waje ya yi qawaidi ya dawo garin, da ya dawo qawaidi sai zai yana cewa wanda ya kaza ya kaza batalat salatuhu, wanda ya kaza ya kaza sajada qabla salami. Shi wancan alaramma da aka tashi shekara 62 babu a matsayin shi shine malami, ya waye gari ya zama ne bai san waɗannan abubuwan ba, sannan irin abubuwan da ake cewa suna bata sallah, sannan shi ta ɗauki wannan siffar, to sai ya ce wannan littafi na Yahudawa ne. Da haka za a ga mafi yawancin alarammomi musamman a da masu karatun Qur'ani suna musulunta tafan fiqh da na hadisi, suna cewa waɗannan kishiyoyin Alƙur'ani ne, suna yin haka ne kawai don su zauna lafiya. Ina fata an gane. Misali, wallahi mai sauraron wa'azi ne kawai ya je ƙauye za a raba gado, babban limamin ƙauyen kawai da ya kwashi wani ɓangare na dukiya sai ya miƙa wa yaron shi nan a ajiye mishi, shi ne raban gadon tukuna fa. Amma ba ba shi daga cikin maciya gado, shi liman ne aka kira shi raba gado, da ya ɗibi wani ɓangare sai ya ja can gefe guda. Shi wannan yana zaune yayan shi ne ya rasu, an zo za a raba gado, ya tsaya yana wakiltar ƴaƴa da mata. To da aka gama to a ja wannan ainan, a ja wannan ainan, sai shi ya ce to wancan da aka ba ba za ka ce na liman ne? Sai ya ce a wallahi ne yake ba labari. Ya ce malam sai na jawo musu yusikumullahu, ya ce sai na jawo yusikumullahu, ya ce da na jawo yusikumullahu sai na ce a ina aka ambaci liman? Da liman ya tashi sai ya ce to dan izala ne, sai ya gudu. Yace to tun daga ran nan sai gane to dama izala kenan, wato aiki da Qur'ani. Yace to shikenan, yana dawa sai dawo wurin mu, yana nan da shi muke sallah yanzu. Wannan magana zai an yi tun daga 93 ko 94. To a ina ne liman aka ce ya ci gado? A ina ne wannan a fiqh ko a qawaidi ko a risala ko a qurtabi? A ina? To amma limaman kasan nan haka suke yi, in ka ja sai ce kai dan izala ne. Ina fata an gane. To tafatturi ne, don zai su samu a firin su ya rufu ne kawai sai ya gudu. Allah kiyaye. Sannan mana yake cewa khamisan, na biyar, adamu siyamatil anbiya'i an al-aqdar allati la taliqu bi sha'nihim wa martabatihim. Mana yake yada hadisan ƙarya, shafi na 47, yada hadisan ƙarya yana jawo rashin kiyayewa annabawa darajarsu, saboda ana danganta musu labaran da basu dace ba. Yanzu dan Allah jama'a, ka ji an ce annabi Lut, annabi Lut ya yi zina da ƴaƴan shi mata kuma ya sha giya, kuma wannan a ce littafin Allah ya faɗa? A ce annabi Yakubu ya yi danda da Allah har ya manshi Allah? Yanzu akwai kiyaye martabar annabawa a cikin irin waɗannan labaran? Babu. Sai sai ce kalmuntashira fil isra'iliyat kamar labaran da suke yaduwa a cikin labaran da ake samuwa na bani isra'ila. Na'am, labarin aka ce isra'iliya ne, bari in yi muku bayani, ba duk labari ne da aka ce isra'iliya yake zama ƙarya ba. Malamai suka ce labarin aka ce wannan kissa isra'iliya ce, to tana iya zama ɗayan guda uku, ko dai ta zama asalinta ingantacciya ce don ta zo a cikin alqur'ani kamar kissa ashabul kahfi. Ashabul kahfi ai bani isra'ila ne, annabi Musa ai bani isra'ila ne, annabi Isa ai bani isra'ila ne. To duk abin da Allah ya bada labari game da waɗannan irin annabawan ai kissa ce isra'iliya, to wannan ta inganta don ta zo a cikin alqur'ani. Yanzu wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid, suratul buruj kissa ce isra'iliya, ta zo a cikin alqur'ani, ta zo a cikin sahih muslim. Ashe kaga wannan isra'iliya ce ingantacciya. Akwai isra'iliya wadda ba mu san ingancinta ba, labari ne muka karanta shi an ce kaza 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 kaza, sai mu ja bakin mu sai mu shiru, ba mu san ya inganta ko bai inganta ba, amma kuma ba mu ga dalilin da zai sa a ki karɓar shi ba, amma kuma ba mu ga dalilin ya inganta, sai mu ja baki mu shiru. Na uku shine mu karanta wani abu wanda za mu ga daga bani isra'ila ne amma ya yi karo da alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kiyaye. To rashin tantance waɗannan irin labaran jama'a yana jan na ƙasa zuwa ga annabawan Allah. Jama'a, ko kun tuna wani lokaci da aka samu wani kafiri zindiki mai suna Salman Rushdie ya rubuta littafi ya zazzagi matan annabi sallallahu alaihi wasallam? Kun san cewa kashi 99 na hadisan da ya dogara da su ya ɗibo su ne a cikin tarihin Ibn Jarir al-Tabari? A nan ya ɗibo. Me yasa? Saboda ai mun bayyana a bayan cewa tarihi yana na shida daga cikin haɗirran hadisai marasa inganci, at-ta'assubul mazhabi, ta'assubanci na mazhabanci, ka ce ai kai malikiya kawai, ni maliki ne, ranar kiyama ma maliki zan tashi, misali ya zama kawai kai ta'assubancin mazhabanci, to duk hadisan ƙarya ne yake ja. Yanzu ko kun san akwai hadisi da ake danganta wai annabi ya ce akwai zamani da zai zo za a rasa babban malamin da za a je a samo hadisi irin shi sai an je a'lamu min alimin ahli madina. Wannan hadisi al-Imam Tirmidhi da Ibn Hibban suka rawaito shi, hadisi ne da'ifi ƙwarai da gaske. To wannan hadisin ana kawo shi ne don me? Don a ta'assubanci da mazhabin malikiya. Sannan sai a ce yanayin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum zai zo a cikin al'ummata ya fi fitila haske, ku bi shi, shi ne Abu Hanifa, hadisin ƙarya ne. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum zai zo ya fi Iblis tutarwa a cikin al'ummata, sunan shi Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Duk wannan hadisan ƙarya ne, amma an kawo su ne don me? Don kawai ta'assubanci da mazhabanci. Wal junud fil fikri wa tasawwur, sannan kuma wannan yana jawa mutane daskarewar tunani da kuma yadda za a suranta abubuwa. Don Allah jama'a, yanzu irin yadda na bayyana muku ɗazuwancin ɗan ɗariƙa ne wa'azin maulidi, irin yadda yake kafshe ƙwaƙwalansu jama'a a kan kawai a dawo kawai a bi kailaha, a dawo kawai a zama ɗan faula. Yanzu masu irin wannan tunanin jama'a yaushe za su tunanin hadda alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Ya waɗannan za su tsaya su tunanin a tsaya a yi bincike a cikin alqur'ani a gano hikimar da Allah ya faɗi kaza, wanda ilimi za a iya cirewa, wace fa'ida za a iya samu a cikin nan? Yanzu masu irin wannan tunanin jama'a za a samu daga cikinsu su zama masu ƙirƙiro wata fasaha wadda za su rubuta ɗan ba su zo su gada, yayin da suke cewa matasa su yi zikiri har a ce muku mahaukata, sai a dafa wa matasa dankali garya guda jama'a, sai dai a barbaɗa gishiri a ciki, kawai yara su ci su ta rawa har sai kowa ya faɗi kanshi ya juye. Yaushe wanda yake wannan jama'a formula ta hadda alqur'ani za ta zauna a kanshi? Formula ilimin usulul tafsiri, yaushe formula physics ko chemistry, yaushe irin waɗannan za a same su daga cikin engineers ko lawyers, ko a same su sun zama biochemists ko makamantan haka? Ina za a samu? Ba za ka samu ba. Me yasa? Wannan ya lalata maka ainihin tunani, ya daskarar da kai wuri guda. Idan da ku manta ba a cikin wani kaset da na editing wanda ainihin ne maganar shi a ran nan, wanda na ce Malam Hudu Cikaji ya sa mishi suna, ya sa mishi tankaɗo da rulaya,
malamin da ya kafa din duk da ya gama bayanin hadarin ɗari tsawon da sunan suka yada ta sai ya ce a daidai wannan lokacin da muke kashe arewacin Najeriya ya ce yarabawa suna can suna ainihin karatun harshen larabci sun yi nisa a jami'o'in duniya kujerar nan jama'a sun yi nisa a fannoni wannan ba na boko ba tukuna don kun san wani abu jama'a malaman da ke jami'ar islamiyya da ummul qura sun suka bayar suna tantaman ya aka yi da haushi ya zama dan Najeriya ni a gabana aka yi wannan ya aka haifa suke cewa yan Najeriya don haifa yan Ghana ne to za ka yi mamaki me ya faru shekarun baya yarabawa ne ake ganin suke zuwa jami'ar islamiyya yarabawa ne ke zuwa ummul qura yarabawa ne ke zuwa su'ud don haka din da aka ce dan Najeriya bai rabe ne to sai aka ga hausawa kuma ta dan Ghana ake gani hausawan Ghana suke zuwa su ne irin su Dr. Ahmad hausawan Ghana to da bahaushe ya fara zuwa in ka ce ka dan Najeriya zuwa ce a ka faɗi gaskiya ne ko daga Ghana kake kana boye kanka da ƙyar aka gano cewa ashe akwai hausawa a Najeriya ka ji wani tarihi ne kuskure me yasa a daidai lokacin da yarabawa suka yi nisa suna da PhD suna kaza suna kaza jama'a yau shekara 35 da ta wuce wani da ya rabu ya rubutu akan niqabi ya zo ya yi karatu a jami'ar islamiyya almajirin muhammad basir jimal albani abdulrauf shekara 35 da ta wuce sai yanzu niqabi ya zo muku da muka tashi aka haife mu a muci an bazama tan yarabawa sun sa niqabi da mu da iyayen waka muke muna ce musu matar kulle kulle idanki matar kulle kulle idanki saboda ne mu uwayen mu gela suke sawa gela kuma rigar jahiliya ce haka nassin asarin Aisha ya faɗi an imamin Bayhaqi rawaito da isnadi hasan Aisha tana zaune gida sai ɗan wanta Abdurrahman sai ta shigo da gele sai Aisha ta tashi ta kwace shi ta yayyaga shi sai ta yakar ta ce wannan riga ce wannan na jahiliya ne ta ce ba ki san suratul nur ta sauka ba sai ta dauko mata katan hijabi to ya aka yi kansu ya waye saboda lokacin mu ana nan ana bugun kirji ana nan ana danna matan mutane ana zina da su da sunan cire musu gashin munkiri suna can jami'a suna karatu jami'ar islamiyya ta Madina dan haka ko yanzu ka je jami'ar islamiyya ka ga suwaye suka fi yawa ka je su'udul islamiyya ka ga suwaye suka fi yawa ka je duk wani ofishi na kasashen larabawa da ake aiki na ambassador ka ga suwaye a wurin dan Allah ka je muryar Najeriya voice of Nigeria sashen larabci ka ga cewa wane ne ya fara yin labarin duniya da larabci da rabi wane ne ma ya kawo tunanin saboda su an bar su sun yi karatu a lokacin da mu nan ana nan ana gina wa mutane falalar ku yi zikiri ku zama mahaukata to ana cewa ku zama mahaukata waɗancan suna can suna PhD ko kun fahimta jama'a kun fahimci maganar da kyau to wannan shi ne haɗarin da ake shiga ciki in ana yaɗa muku irin waɗannan tunanin kuna karbi da watan azumi don Allah ka rinka kallon MTA Lagos MTA Lagos da watan azumi ba sa rufewa za ka ga suna program na musulunci wanda yake gaba ɗaya a nan arewa wannan tunanin bai zo ba to ku yi wa kanku kiyamun laili ku yi wa kanku fada waɗannan mutane da kuke kira malaman ko shehunai wallahi sun mai da ku tumatiri ne da tattasai da atarugu suna markaɗewa kawai suna sha don haka duk wanda ya zo ya ce muku samu karfi da a jajjage da ku a yau to lallai ne za su tayar da fada da shi kamar yadda alrammoni masu karatun qur'ani din nan a ƙasar nan suke cewa masu kawo qawa'idi suna kawo yahudanci ko to haka da zaran ka zo yanzu zaka wayar wa da mutane kai don Allah yanzu ku duba jama'a ku dauki kyakkyawan misali karara ku dauki Dahir Bauchi dan shi na farko PhD yake da shi a karatun musulunci amma daga Ingila ne yo kenan sauran ƴaƴansu suke yi mun sha haɗuwa da ƴaƴansu a Makka ko a Misra sun tafi suna karatu ko kuma a nan suna nan suna gaya wa ƴaƴanku cewa akwai falalar bugun kirji haka
amma su ƴaƴansu fa suna tun suna karatu, don haka ƴaƴansu ne suke zama khalifofinsu. Ku kuma fa ku tunaturi da tattafe da atarugu ne, ƴaƴanku kuma fa sai su zama kajiji da alayyahu sai hada a markade, shikenan kawai. In ba haka ba jama'a, hakikanin al'amari waɗannan mutane suna zaluntar ka. Tafi na duburi ka je ka ga, don Allah a zauna ana irin wannan bugun mandirin a ƙofar gidan Sharif Sale ko masallacinsu, za ka ga babu ƴaƴan shi ko ƙwaya ɗaya. Za ka je ka samu ya killata ƴaƴan suna ta karatutukan ilimi a gida. Ni ina zuwa har cikin gidan jama'a, babu ya killace su suna karatunsu a natse, duk wata hargowa da rashin kunya su ƴaƴansu ba sa yi. Amma nan ƴaƴan talakawa fa sai a ce wannan maƙiyin manzon Allah ne, ku yi mai rashin kunya, ku tashi ku yi zikiri har sai kun haukace. To su kuma ƴaƴansu fa a wannan hadisin ba zai aiki a kansu ba. To ya ku ƴan ɗariƙa da aka mai da ku tumaturi da tattasai da atarugu ana markaɗewa, to ku za ku yi tunanin wannan. Allah kiyaye. Malam yake cewa annabi wa salafi ba'd al-marahil ila hadd ya'sa lahu al-mar hatta qala qa'il kullu ayatin tukhalifu ma alayhi ashabuna fa hiya mu'awwala aw mansukha wa hadithun kadhalik fa huwa mu'awwal aw mansukh. Yace al'amarin ne tsanani har sai ka dinka ji wata magana ma hankalinka ya tashi, domin an samu wani na cewa duk wata aya da ta sabawa abinda malaman mu suke fadi to dole ai tawilin wannan ayar, ko kuma dole a ce shafafiya ce. Dan dai maganar malaman mu ita ce za ta zauna lafiya, amma ita ayar kam dole ne ta yi kwana ko kuma ta kwanta, shi ne ta yi kwana a yi tawilin ta ko ta kwanta a ce to maganar malaman mu ta shafe ta. Haka duk wani hadisi ne sa'a maganar malaman mu to wannan hadisi yana da wata ma'anar a yi kwana da shi ko kuma a shafe ma'anar shi. Allah ya kiyaye. Sabi'an, na bakwai, at-ta'anu fi sahabati nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadisan ƙarya da labarai na banza suna jan sukar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabina ikhtarahumullahu li nabihi, waɗanda Allah ya zaɓe su ga annabin shi. Dan Allah ka ji hadisin nan na ran nan da muka karanto, riwayar Saifu ɗan Umar maƙaryaci munkari wanda ya mai cewa wai mujira shi uba yayi zina, wannan hadisin na ƙarya shine zazzaki ta ba ƴaƴan jama'a na karantar da su. Ma'ana hadisan ƙarya suna jan suka zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wal ladina radiyallahu anhum, wadanda Allah ya yarda da su, wa radu anhu, kuma suka yarda da Allah. Wal ladina law anfaqa ahadun bi mithli uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa. Su sahabban nan su ne wadanda da a ce wani daga cikin jama'a wanda ba su ba zai ɗauki zinare wanda ya kai girman dutsen Uhud ya yi sadaka da shi, to wannan sadakar da shi wannan ya bayar ba za ta daidai da mudu guda na gajino wanda sahabi ya bayar ba, ba ma za ta daidai da rabin mudu ba. Wa fil haqiqa, malam yace a haƙiƙanin gaskiya, at-ta'anu fihim ta'anu fid-dini, sukar sahabbai sukar addini ce. Domin ne dan ma arada ta'inuna fi sahaba illa ta'an fi ddini, amma su sukar sahabbai ma ba kowai suka hara ba, addini suka hara. Al-Imam Abu Zur'a yake cewa waɗannan mutane da ke sukar sahabbai sun nufi su soki manzon Allah ne, sai suka ga in suka soki manzon Allah ba za a yarda ba, sai suka fake a fakaice da sukan matan shi da kuma ainihin sahabban shi, wanda wannan suka in ta tabbata to addinin gaba ɗaya suwa suka rawaito matan shi da abokan shi, to in sun tabbata mutanen banza to addinin ya watse kenan. Ina fata an gane. Wa ta'ani bi hamalatihi, dan haka sai suka yi suka ga waɗanda suka ɗauko addinin, wa naqalatihi, suka yi suka kuma zuwa ga waɗanda suka ciro wa duniya suka kawo addinin. Wallahu mutimmu nurihi, sai Allah ya cika hasken shi, walau karhal kafiruna, ko da kafirai sun so. Ina son ku san daga cikin cika hasken Allah shine Allah ba zai gushe ba yana bubbugo da wata shuka a duk inda yanayi ya damalmale. Shine duk inda wata barna ta tsuro, sai kaga Allah ya tsuro da wasu mutane waɗanda za su tashi su zama dogarai na wargaza ainihin wannan barnar da kuma kare addinin Allah.
kai kokari ka zama daya daga cikin waɗannan dogaran ta hanyar ka da suka je ka koyi ilimi. Allah ya taimaka. Jama'a kun ji kawo hadisan ƙarya na ja zuwa ga sukar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan matsala ita ce muke ciki. Saminan na takwas bi ihmalul isnadi, ta hanyar watsi da isnadi to la nudriku ahamiyatul musannafat, ba za mu gano darajar littafai ba. Haka ne sai da daga littafi mu ce ga wannan littafin ga kaza ga kaza, sai ga dan shi ya ce ƙaryar banza Yahuda ne suka rubuta. To zo ka karantar da wanda musulmi suka rubuta, shi ko ba zai karantar ba, to kai kawo musulmi cikin da ba uba kenan. Ma'ana kun gane jama'a, saboda rashin sanin muhimmancin isnadi jama'a, sai ka daga littafi kaccece wanda malamai suka zauna suka yi aikin rubuta shi, suka ji ya ce wai Yahuda ne suka rubuta shi, wai bi Yahudanci ne a ciki. To ba za mu yi mamaki ba don Qur'ani na matsayin shi a wurin su bai gaza haka ba. Alhadisi ya yi ce littattafai da aka rubuta na hadisi ba za a gane darajar su ba, wa ghayriha, da waɗansu waɗanda ba na hadisin ba. Wala yahsulu tathabbutu fi nisbati alkitabi ila musannifiha idh al-isnadu ansabu al-kutubi kama hakahu al-Hafiz ibn Hajar. Malam yake cewa wala yahsulu tathabbut, kuma iya tabbatarwa ba za ta tabbata ba, fi nisbati alkitabi, fi nisbati alkutubi, dangane da danganta littattafai ila musannifiha zuwa ga masu su in babu isnadi. Ko kun gane jama'a? Ku tuna lokacin da muka zo rani muqaddimar karantar da littafin Sahihul Bukhari, sai da muka zo muka kawo muku tarihin littafin da tarihin rubuta shi da isnadin shi da wayar yanko shi da nuskar da zamu dogara da ita, da cewa menene yasa zamu dogara da wannan nuskar. Haka ake yi. Amma duk yadda ake karantar da littafi a Najeriya, kai sai malamin zai sai bude littafi a halari, kai sai fara karantar da ku. Yaya ne littafin? Ya aka yi rubuta littafin? Yaya alaƙar shi malamin da littafin? Babu wannan, ba abin hanya ta ilimi. Shi yasa mai sauraron mu ka biyo mu ranar Asabar ƙarfe 9 a muciya insha Allahu ta'ala. Za mu kuma muqaddima ta karantar da littafin Sharh Sunna na al-Imam Muhyi Sunna Al-Hafiz Al-Bahawi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Annan ma sai mun kawo salsala da isnadin littafin da nuskar da zamu dogara da ita, da kuma me yasa zamu dogara da wannan nuskar, me yasa ma za a karanta littafi irin wannan. Wannan ita ce ka'idar da ake bi. Shine nake gaya muku irin wannan tsarin, sai ka yi shi sai ka koma kai kwanciya ka kai bacci, ba ka shakka game da haka. Amma ka zo kawai ka yi shirme, da an zo an ce shirme ne sai ka hau fada. Amma irin wannan hanya ce wadda take ta tabbas, ba ka shakka a gabatar da ita ga kowa. Jama'a akwai mutanen da suka yi kasar koyo, ba sa san babu irin mumuji. To me yasa? Kamar al-Imam Ibn Na'im ne. Ibn Na'im in yanzu wata makarantar sai malamin sai ya tsaye da hadisin ya ce sai an koyi Ibn Na'im. Me yasa? Sai da yana ta faɗin ƙarya. Yana ta faɗin ƙarya. To Ibn Na'im ya zauna zai ce ya ƙarya ne. Haka da na zauna a masallacin juma'a da yin sallar juma'a jama'a, kai sai ne ce to shi dai yayi wa'azin shi, kuma kada a fake a ce hadisan shi ba su inganta ba. Sai na daga hannu na ce to ka je kawo ingantattun. Mu da man kana jin kunya, mu sai mu bude maka labulan wai kina yayi ki ya ganna a wurin, to kada fa a ce hadisan shi ba su inganta ba. Sai na ce a to ka je kawo ingantattun. Ana nan ka sai kawo wancan na Old Testament din, can jefa Annabi Ibrahim a cikin wuta. Sai na ce a ƙarya ne wannan da zagabun ne. Allah ya kiyaye. Yanzu ba ma zai shakka jama'a, mu muke karatu sai ba muke a yada shi, sai muke ko ina ma yaya da duk gidajen radio Najeriya da suke da su fa, da mu ce su sa, kuma sharadi mu ce ka a rage mana harafi ko daya, kuma duk wani malami da yake jin abin da ake fadi da Hausa a bi a sa mishi, ba ma shakka. To in ka san ka shirya abin da kake karantawa, ka san dan me zaka ji tsoro, ha dan me ka san da ce za ka hau kasar rika za ka ce a ko kuma kun kai rana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya kyauta. Allah ba ku rana ce har Sharif Sani da ya gina sami littafin da yau malam Zafar Rabbi sai daga nan shi ya fadi. Muna zane muna jira da shi. Nake yi malam littafin da ka rubuta malam Zafar kake wa Rabbi ko kuwa al-Imam Az-Zahabi ko kuma malaman hadisi. zai ce wannan nace littafin da kake rubuta akan Allah na sama da wa kake sai ce ka samu ne nake kware da gaske ce a kaje da shirya samu sai da ba sa falsafa sai nace ni dalan na zuwa sai na fita sai na dako nace shine wannan yake shine ya duba ba nace sai na karba na mayar mota sai nace mutum ba da magana sai ce amma yaya ake nace a yanzu malam dai malam Jafar kake rabbi ko imamin zahabi wanda ya littafi al-ulum min Ali al-Ghaffar ko kuma malaman hadisi dan aqida malaman hadisi gaba ɗaya tace Allah na sama haka sabo ne wata a cikin littafin shi aqidatu ahlul hadis to yanzu misali me yasa nake tsoron mu gani ba na tsoron mun rubuta kaza ko ya gani jama'a in mun yi fakar ko ya gani ba ba editin komai to me yasa mutane suke jin tsoro Imam Bukhari da ya gama rubuta sahihin Bukhari zuwa ya tsaya gaban Ka'aba yace wannan hujja ce tsakanina da bayin Allah kowa ya dauki wannan littafin ya bauta wa Allah ranar lahira yace ni ne na sashi to ce ne haka ake so a gaban Ka'aba tsakanin ina tsakanin kofar Ka'aba da ainihin wato inda Hijr Isma'il yake maqam Ibrahim da Hajar al-Aswad annan ya tsaya daga cikin wurare mafi daraja bikin Ka'aba a lokacin aikin hajji yace jama'a ga littafi na rubuta hadisan manzon Allah ne na tace ingantattu wanda duk yake so ya bauta wa Allah kai tsaye da duk abin da ke cikin nan ranar lahira an je ya ce ni ne Allah ya kyauta malam yace wa bayan zalika min al-fawaid اقول daga karshe sai malam Qaryuti yake cewa ina cewa لو استفدنا من علم الاسناد في حياتنا اليوميه da a ce za mu amfana da ilimin hadisi mu tabbata shi a rayuwarmu ta yau da gobe me yake nufi bitafaddati fima yankalu ilaina ta hanyar tabbatar da abubuwan da ake kawo mana labarai min washayat na ainihin jita-jita da labaran da ake yadawa wa ghairi zalika da al'amura makamanta saka la kana amrul alaqati bainan nasi ala ghairi as-surati allati nahnu alaiha al'an bi idhnillah jama'a kun gane abin da malamin ke cewa yanzu malaman hadisi su za su tsaya duk maganar da ta zo kafin su tabbatar da annabi ne sai sun yi ne sai sun tace ko sai malam yace to labarin da aka gaya maka dazu da kaje za ka fi masara kana tsaye ana gafa maka masara sai ne zai ce maka kaji an ce wani yayi kaza kaji an ce wanta ta yi kaza kaji su wani kaza suke yi waɗannan irin ka'idojin na hadisi da ba ka ɗibo su ka saka akan wannan labarin to da ka ga yadda rayuwarmu take ba yadda take a yanzu ba shi ne haka sudan suka ji ba ka san wani me yasa ba ka san shi an zo an ce maka ya ce kaza ka bincika a ba ka bincika ba jama'a kun fahimci wannan maganar da nake cewa maganar malamin ne yake magana sharhin kai nake muku ita ce waɗannan ka'idojin da malamai ke bi suna tace maganganun da aka yi su shekara 1000 ko fiye da haka da za mu dawo da su yanzu muna tabbata su duk labarin da muka ji mu rinka tasabbut yace to da rayuwarmu ba ta zama yadda take a yanzu ba dan yanzu rayuwarmu tana tare da matsaloli waɗanda suke ko dai an sa mana shakka game da mu kanmu ko game da wasu amma matsalar ita ce daga ina labarin da ya sa mana shakkan yake ba ma bincikawa tunda dai an faɗa gaskiya ne sai labarin ya zo ya ruɗa mu to da za mu ɗauko waɗannan ƙa'idojin mu sa jama'a da Allah ya taimake mu bari gaya muku ya wuce shekara 20 duk wanda ya zauna da ni a kasuwar Mutiya inda muke dinki ya san haka nake har sai da ta kai ka san ba inda bayan fada ba inda ake gulma irin wurin teloli amma sai da ya zama shagon ma an daina hira dole sai an yi gobara kasuwar sabon gari wurin fannu ta kone na dawo nan za a zo a zauna ana ta labarai sai in yi cik sai in ce amma wannan magana yaya asalinta yake shikenan za ka daina biya hira aka ce ai wani mutum ne yana nan ba kuwa zo duk maganar da ka faɗa wai sai ce ina gaskiyar magana ya ce kowa makaryaci ne sai muka zauna lafiya ba ma gaba da kowa kowa ya zo ba mu gaisa ya gaisa da mu lafiya lau dan haka duk wata sha'i'a da ake ɗaukowa ba za ta zo mana ba dan da ka zo za mu turke ka har ta kai lokacin da ka zo ka faɗi magana kai sai mu ce ƙarya ne amma tabbatar mana da gaskiyarta ya shi wa Allah ta laya ta a can ne fa yaji to ƙarya ce kake yadawa da a ce za mu dabbaka wannan a rayuwarmu jama'a da mai zauna lafiya tsakani da Allah, ka dabbaka haka tsakaninka da matarka, idan matarka daya, in matarka biyu, in matarka uku, in matarka hudu, kana zuwa sai matarka sai ta ce maka ka ji abin da baba ta yi, wai kana nufin babarka, to ba za ka ce kashi wallahi don haka ni ban so zama a gidan nan ba, wallahi baba ta matsa min, gashi ne yanzu ta rikifa min rayuwa. A'a, yanzu labari ne ka ji, kuma labarin mugun labari, an ce baba ka ta yi gulma ko an ce baba ka ta yi kaza, mugun abu. Yanzu wannan mugun labari ita da ta faɗa ta zama yar banza, ita matarka nake nufi, ta zama yar banza. Don Allah ya ce in ja'akum fasiqun binaba'in, in wani dan banza ya zo da labari fatabayyanu, don haka yanzu ita za ka saka ta a bayan kanta. Duk wanda ku aka gani a bayan kanta alamar menene? Alamar mara gaskiya ne. Sai a tsaya a yi bincike, sai ka je baba yanzu nan na shigo wanka ta ce kaza aka yi, sai baba ta ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah, abinda yan nan za su yi min kenan, to ni yanzu ma na da daga gusau, kuma ita ta ce abinda hantsi aka yi, kuma yanzu karfe biyar sai a kira ta, sai ka ga ta abin nan, to ita wallahi dama za ta matsa mata gobe, tana son ta bar gidan nan, to sai ta yi ba da shari. Kaga ka'idar malaman hadisi ce ka kawo sai ta zaunar da kai lafiya, gobe in ka yi amarya ko ka kawo kanin ka ya zauna a gidan, wannan mata ka gane mulke ce, annabi ne ya ce tunda ce uwarka, haka ne ko ba haka ba? Sai ka zauna lafiya, in ba haka ba sai ka ji ta watsa maka jama'a gaba ɗaya, sannan kai kuma ta harbe ka kamar godiya sai ce gaba. Saboda mai, saboda baka dabbaka ka'idar karban labari ba. Kana da mata sai ta zo sai ta ce maka wanta ta ce kaza, wanta ta yi kaza, wanta ta yi kaza, sai ka ce to za mu je a bincika a tabbatar, baka yarda da ni bane, sai ka ce a'a Allah ne ya ce mu yi bincike, na ce yarda da Allah fiye da ke, za mu yi bincike ne abinda Allah ya ce, kin san mu yan Qur'ani da Sunna ne, idan da za ka ɗauki wannan sai ka zauna lafiya. Kana zaune sai a zo a ce maka malam wani ya yi kaza, a kungiya ɗaya kuke ko a makaranta ɗaya kuke karantarwa ko a masallaci ɗaya, amma jama'a sai ka ji liman yana jin haushin na'ibin shi, na'ibi yana jin haushin ladan, ladan yana jin haushin alhajin da ya gina masallacin. Ka duba irin wannan silsila jama'a, ko fahimci wannan da kyau, duk menene yake kawowa, an ce ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam, yana daga abubuwan da ya hana mu shine me, qila wa qala, an ce ya ce, an ce ya ce. Malam ya ce da a ce za mu kiyaye waɗannan jama'a da sai mu zauna lafiya. Jama'a kamar yadda na sha gaya muku, wannan shi ya sa ka ji so da dama, na kan ce wa mutane labarai ko na gari ne kakan zo ka gaya mini, ban ni in ɗanɗan ya sa na jiwo a wani wuri shi kenan, domin ne domin babu alaƙar ka zo kawai ka ce wane ya yi kaza, wane ya yi kaza, wane ya yi kaza. Jama'a kafin shekara guda sai ga an gurɓata zuciyarka, baka ƙaunar duk maƙwabtanka, duk gidanku sai kaga ko dai baka ƙaunar su ko kuma kana shakka game da su, ka je an ɗauke ka a makaranta kana karantarwa, kai sai wani zai ce maka to kai a hankali fa mutanen nan miyagu ne, me alaka da yasa ya faɗa maka wannan labarin? Babu wata alaka kuma babu dalili, kawai ya gurɓata maka zuciya. Haka fuddan sai ka zo sai ka fara taka tsantsan kana neman laifin su, da ka ga wani abu sai ka ce a dama an faɗa min ku miyagu ne, dama an faɗa, na sa ido ne in gani, to ga shi kwana gani ka tabbata ashe wani ba ƙarya yi ba. Dan haka jama'a kun ji abin da malami yake cewa ƙarshe, sai ya ce ya rahimallahu al-imamu Malik, Allah ya ji kan imamu Malik, imamu darul hijra al-qa'il, wanda yake babban malamin Madina, da yake cewa la yuslihu akhir hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwalaha, ba abin da zai gyara wannan al'umma ta yanzu sai abin da ya gyara ta farko. To menene ya gyara al'umma farko? Shine at-tasabbut, at-tasabbut. Kun san cewa sahabbai sun taɓa fadawa ta ji ta ji ta wahalar da su, su Ja'far ibn Abi Talib sun yi gudun hijira sun tafi Habasha, suna can Habasha sai ji ta ji ta zo musu, ai duk mutanen Makka sun musulunta, akai ta runguma juna ana murna ana ta celebrating, ha ai sai da aka kwashi kaya aka koma, suna kusa da Makka sai aka ce ƙarya ne. To duk wanda ya samu ya shiga Makka ma cikin su, sai ya aika wani dan uwan shi, wani ka zo ka shigo da ni, ko kuma ya bidare ya saci jiki ya shiga, jita jita ce. Jama'a kun gane wannan da kyau, Allah ya kiyaye. daga ƙarshe ina so in takaita muku ma'anar da wannan littafi yake dauke da shi, sannan ku samu littafin ku je ku photostat insha Allah. Gashi nahaw manhajin shar'i, tsari na shari'ar musulunci, litalakkil akhbar wa riwayatiha, tsarin addinin musulunci wajen karɓar labarai da kuma masu riwayoyi da kuma riwayoyi, wanda tsari ne musulunci ya zo da shi. Malamin na farko ya yi magana masu ɗimbin yawa game da haɗarin ƙarya da kuma sharri da irin fitintunin da ƙarya take yaɗawa. To abu guda ne ya fi damunmu, shi ya sa zan tsaya in tattauna mana magana da shi. Abu na biyu sai ce al'afatu saniya, cuta ta biyu daga cikin cututtukan da ake fama da su wajen yaɗa labarai al-isha'a, jita-jita. Kun san yau jita-jita ta fi yawa fiye da labaran gaskiya a cikin jaridu da gidajen rediyoyi da gidajen aure da makamantansu. Ina fata an gane. Da ya zo magana jita-jita ɗin nan, abin da ya bani sha'awa daga ciki shi ne sai ya kawo ɗaya daga cikin misalan, sai ya kawo misalin as-sayyida Aisha. Aisha dai tafiya aka yi, da aka yi tafiya akwai wani sahabi, shi wannan sahabi duk sanda aka yi tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarje mishi ya rinka tsayawa a baya, wanda ya yadda agogo, wanda kaza ya faɗi, wanda kaza ya faɗi, misali zai biyo tsuntsunto, aka dawo sai ya kawo annabi. Mutum yana da abin da ya faɗi sai ya zo ya cigiya sai ya bashi. Aisha an tashi tafiya ta ce ana ɗora su akan darbuka. Me ce ce darbuka? Shi ne raƙumi mai ɗan ɗaki a saman shi. Ta ce a lokacin mu mata ba ma cin abinci mai nauyi, balle mai nauyi. Don haka da na sauka daga cikin darbuka nan, bayan an sauke raƙumi ya durƙusa, na je in tsuguna don in biya buƙatata. Waɗanda ke jan raƙumin ba su san na fita ba, da aka tashi kawai sai aka ɗaga raƙumi sai aka tafi. Ta ce da na gama biyan buƙatata na dawo daidai bakin hanya inda ake, sai na ga ba kowa. Ta ce sai na matsu da kyau sai na zauna a wannan wurin, cewa in aka je aka tsaya aka gaba a ganni ba, za a dawo inda aka san an tsaya don nema na. Kaga Aisha tana da kaifin basira, sai ta tsaya a wannan wurin. Ta ce tana zaune a cikin duhu ne na almuru, sai wannan sahabi ya tunkaro a kan raƙumin shi. Yana tunkarowa a kan raƙumin shi, Aisha ta ce ta buɗe niƙabinta a lokacin tana zaune domin ita kaɗai ce. Shi kuma ya san ta tun kafin a saukar da ayar kulle, ayar hijabi. Yana hanginta, ta ce sai ya gane ta, ta ce wallahi bai ce mata ba, bata ce mishi ba, sai dai ta ji yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, zaujatu rasulillah. Yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, matan manzon Allah me ya kawo ta nan? Ta ce kawai sai ya zo gabana sai ya durƙusar da raƙumi, da ya durƙusar da raƙumi sai ya tsaya a gaban raƙumin, sai na hau. Da na hau gaban raƙumin nan sai ya jawo, ta ce bai ce min ba, ban ce mishi ba, haka muka taho. Munafikai su kuma su ma suna da wata ɗabi'a, idan za a tafi yaƙi suna baya, in suka je suka ga ta kwaɗe dama ka ga an juyo su ne a gaba, in suka ga ta yi kyau sai su shigo don a raba ganima da su. Idan aka dawo yaƙi kuma suna baya, don me su ce to yau da me za a shigo Madina? To suna baya suna kulle-kulle, annabi na gaba, Aisha da wannan sahabi kuma suna can baya. Kawai sai suka tsinkayi ga wani nan yana ɗauke da wanke a kan raƙumi, amma ta shi yana jan raƙumin ne, yana tafi a ƙasa, ita kuma tana kan raƙumin. Sai suka ce ai kawo ya tashi, aka ce yace ku duba, an samu tafiq, an samu abin da ba a ji a faɗa. Mu je mu ce mun kama su suna zina, mu riga su kafin su iso, mu ce duk wanda yake shakka ya zo ya gani. Don haka suka iso suka shiga Madina suka yaɗa waɗannan labari. Sai mata suka yi ta leƙowa katanga, shin za a ga Aisha a kan raƙumin kamar yadda waɗannan suka faɗa? Kawai ana leƙowa sai ta ga eh, ga ta a kan raƙumin. Sai aka ce a tabbata, ya tabbata. Sai labari ya ci gaba da yawo. To wannan isha'a tana ɗaya daga cikin ire-iren isha'a da ke yaɗuwa yanzu a cikinmu. Malamin ya tsaya magana a kai, na biyu ita ce wannan da na faɗa, ita ce a ba ku labari ba ku tantance ba, ba ku tabbatar ba, sai kawai sai ku hanyo shirme. Misali yanzu akwai wata shigartaka da wasu 419 suke sun buɗe website akan internet, sun fi MTN Bro
mtn.com mtnbro.com in kai browser za ka ga website da komai da ka sani na company MTN amma yan ban fara ne sai ta turo maka text ta layin ka sai ce ka ci miliyan 10 ka turo da sunan account ɗinka da lambar account ɗinka da lambar credit account ɗinka da lambar kaza da lambar kaza shi ne ran da mai amfani da ATM card na sai da tarab sai da na gano inda suke in za haka mai wanan da za ku jira za a dangon su insha Allah na sa komi da komi sai da akwai inda na hikimin nemi irin namu shi ne hikima ta yin rassan su hikima kawai me ya faru yanzu wani shashashen da ya ga an bugo mishi cewa kati miliyan 2 amma ka aiko da kati na 10,000 sai kankara kati na 10,000 sai ya aika da shi sai ka bincika shi ne magana da muke sai ka bincika ba ku ji a jakan magoji da kwanaki aka sa wasu suna ta Allah ya isa wai an nuna masa a hausar ɗinki su cewa sun ci miliyan 10 amma su aiko da kati na 1,000 kaza in gana da hikima in suka yi maka waya sai ka ce to a cikin wannan miliyan 10 ku cire kuɗin katin ku aiko min da ragowa cire mutumin da zai aiko maka da miliyan 10 yana neman kati na 2,000 a wurinka ya cire mana sai aiko maka da miliyan 10 da 2,000 ko kuwa to amma kawai saboda zarbaɗi da rashin tantance bayani fa da mutane sun gani sai ne suke ran sai su harba ran harba shikenan shi yasa kuka ji yanzu jama'a cikin mako 2 da suka wuce ana ta fatan wa mutane kuɗi ta bankin su sai da menene network news suka cover wannan akwai uban wani an sace ne 100,000 da kaza a cikin kaza an sace wani kaza shi ne duk abin da ka gani ka rika tabbatarwa tukuna ina ingancin abin muna nan mutuwa a zaune aka zo aka wani buzu ne dan nan Mauritania kamar da yace ya zo kare wani babban mai kuɗi a unguwar mu fa kawai ya zo yace shi baban shi multimillionaire ne dan haka yayi batan kai ne yanzu ya fado Najeriya shi ne yake so zai dan zauna ya dawo cikin hayyacin shi sannan za su tafi da wannan da yake make shi ya rike shi za su tafi wurin baban shi zai dawo da jali sai ya fi kowa jali a Zaria a anguwar mu aka haka fa kuma babban dan kasuwa ne aka aje shi lokacin da magana yanzu kusan shekara 20 da wani abu ne don 86 ne ana zuwa ana siyo mai abinci a wurare masu tsada sannan taba haka ake aje mishi sinki da ya sha wannan kantamutu sai ya ji wani da wannan shiga da wata rana zai yi sallah a masallacin su shine aka gabatar da ni gare shi gashi an ce mishi ne mai karatu ne kuma yace in je in rubuta mishi duk littafin da nake so ya aiko min in ce mishi to na gode sai ke nan mun gaji shiru ne ce mishi a ni ba na bukata ne shine dai nan wace shiru rubuto mishi da nan Allah rubuta ne mai kibakin da mutum ta fai da suka tafi suna zuwa daidai chat din nan a tashar mota kawai da yayin walanke ke ne wa kawai sai ne mai shi rasa ya sai da rimfulan shi ya sai da gidaje ya sai da kaza ya sai da kaza sanadin karar arzikin shi kenan me yasa saboda rashin tasabbut sai sai mutum ya zo wurin mu sai a ce mun wulakanta shi mutum ya zo kawai yadda ya zo ya ce shi musulmi ne daga gano yake shi dalibin su malam Jafar ne shi ne ke ga malam Abdul Habbaki shi ne ke kaza sai in ce ina zuwa in ce malam Abdul Habbaki ga wani rani ne ku magana da shi alaba ta ko da yake ne mun gane ne ba a ne yake rayuwa ce a kai fa kace kai kake ja mishi baki yanzu ni kana ja mun baki in yi magana da kai a wannan gani ka duk labarin da yake sai an bincike shi jama'a in ba haka ba wallahi ka kadi sai sun ruba maka al'amari Allah kiyaye wallahi ayyuna ya je yana damfarar mutane da rukuya ayyuna ya je yana damfarar mutane ya je ya karbi 60,000 ya je ya karbi 20,000 ya je ya karbi kaza ya karbi kaza sai Allah ya jefa shi hannun wani aboki na a ta shiga kan lafiya yace za a kawo kaza ba a kawo kaza sai ce amma ni a rafa ko ne yace a zariya eh ka ga wani albani ce ajin mu da ai in aljanu so ga gare shi wuri na ma yake zuwa yace to wallahi alazim jama'a to sai aka samu wani bafulatani ne wayo ana wannan labarin a gaban shi kuma ina zuwa gidansu kusan ko yaushe na zo na zauna kan shi kenan sai yace malam ga wani mutum kaza kaza sai yace ƙarya yake yace a bakan gidan malamin sai ƙarya yake ƙarya ne ba wani mutum a duniya da wani aljanna ta barki ce nan da gore shi kaga wannan kawai shi ne ƙarya ta shi sai da haka shi kenan mutumin da ya fito da ya fito da ma shi wannan din nace ne dai kaza shi kaka abin nan kuka ba wani ko kana gana da fere shi wala ina kake yace azabi yake sai to azabi ina yace a jalle shi yake jalle shi kaza aljanna yace sosai azumi da mun yi makaranta wallahi alazim jama'a Allah shine shaida akan abin da nake fadi kuma kasar din nan da nake magana shi a dokin wannan magana zai ji kasar din dan ba da jima wannan ba ya zo nan wuri na kasar albani bi yake bayanai kaza nace mishi malam ka ji tsoron Allah ka shiga cikin university mu ka je wurin matar bosa ka karbi 60,000 ka ba su magani ka je wurin wani ka karbi 10,000 ka je wurin wani a cikin karewa jiyar ka karbi kaza ka je wurin wani ka karbi kaza kuma kana tabbajuji da cewa in abubuwa suka rikicewa albani in kun ji da cewa wallahi jama'a mun kai kamar minti 20 muna wannan tattaunawa sai nace mishi to gaskiya ni dai ne albani eh wallahi ka san abin da girma ya ga ban gane ka ba nace tsaya nace wallahi in kai wani abu zan hamdulillah din ka zuwa ga yan sanda kawai ka karbi kai macuci ne ko makaryaci kuma na taɓa zuwa garin nan a daidai lokacin nan na wuce shi a tudu wada na ganshi ina cikin mota na ganshi to jama'a ire-iren waɗannan abubuwan kawai da mutum ya zo ya ce kaza sai ka karɓa akwai abin mamaki jama'a na je wa'azi kano jama'a na kwana wata anguwa nan ma wani ya miƙe zai gabatar da ni a abin nan yace ai wuta da muka makaranta wai 1998 na gama makaranta 1998 ne na gama secondary school to mu gaskiya da yake manhajin malaman hadisi muke ji ba ma da nan yake nace dan gama khutbatul haja nace to gaskiya da malamin nan matsaloli ne gaskiya nace matsaloli ne gaskiya nace mu saboda cewa 1998 da gama karanta wannan ƙarya ce saboda Allah jama'a to me yasa mutane suke ƙarya kuma wasu ce ba za a ƙarya ta su ba Allah ya kyauta to abubuwan da nake son haskaka mana nan da malamin ya kawo su gaɓoɓi ne guda biyar in kun zo karanta littafin za ku ga asbabun tisharu shai'at menene ke taimakawa jita-jita take yaduwa daga ciki yace fasahatu qaulul mushayya wa husnul mantiqi shi ne ya da jita-jita in yana da fasaha da iya tsara magana wannan na sa mutane su karkata saboda dadin yadda ya tsara magana suka ce yanzu a ce wannan magana jita fa ƙarya ce ƙarya ce wallahi alazim su dawa ko muji zahiri bai ce yana ƙarya a gidan radio ƙarya to amma dai kowa ya san shi da dadin magana haka za mu ji kiliga muzuzar zaki yana ƙarya mumin san ƙarya ne amma saboda yana da daɗin magana to waɗannan abubuwan da yake faruwa ta ce yanzu kai ka ji yadda wannan maganar ta zo sai a ce ƙarya ne eh ƙarya ce daɗin maganar ko fasaha ko balaka ba za ta mai da abin ya zama gaskiya ba sai nan tafi kowa iya labarai a duniya jama'a sai nan tafi kowa iya labarai kuma duk duniya ba makamancewa irin su yanan a cikin kafofin yada labarai Allah ya kyauta to don haka sai ku yi taka tsantsan don a cikin hadisi Allah yana cewa mutumin da na fiji muku tsoro fiye da kowa shine munafiki wanda yake ya iya ainihin wato da harshen shi wato wanda yake da zakin harshe wannan hadisi sahihi ne al-Imam Ahmad ya rawaito shi kun ji abu na farko iya maganar mai magana yana taimakawa jita-jita wajen yaduwa na biyu kaunin mushayya mimman tamilu ilaihi qulubu sami'ihi idan ya zama wanda yake yada jita-jita yana daga cikin waɗanda mutane ke saurare yanzu kamar CNN Radio Nigeria Kaduna Jakan Magori jaridar gaskiya ta fi kogo duk waɗannan mutane na karkatuwa zuwa gare su ko to wannan na daga abin da ke taimakawa in irin waɗannan suka ɗauko ƙarya sai ta yaɗu don da kawo magana sai a ce a Radio Nigeria Kaduna ba ka faɗa ko kun faɗa kun fahimta jama'a Salisan na uku, muwafaqatul khabari hawan fi nafsi sami'. Idan labarin ya zo maka, ya zo maka ne daidai da abin da ya daidai da son zuciyarka, maƙiyinka ne sai aka ce maka yayi kaza, sai ka ce ai da ma kaɗan ne ba kuka ji, ina fata an gano. To wannan kenan. Na hudu fa, malamin ce rabi'an an yantawi mawdu'ul isha'a ala shay'in min al-ahamiyyati bin-nisba min mutahaddis wal mustami'. Idan abin da ake yaɗa labarai akai ya shafi wanda ake ba labarin, jita-jitan na yaduwa. Ce ai an zo za a haɗa muku ruwa, wane da wane da wane su suka cinye kuɗin, wane ya sace generator, wane ya sace kaza ya sace kaza. Dama ga ka zo za ka sayi ruwa a wurin ɗan garuwa, garuwa naira 20-20 ya ce naira 50-50. Kana zaune kana fushin wannan, sai ka zo ka ce to yanzu nan muka gama ji cewa wane ne ya sace kuɗin ruwan da ba a gyara ruwan garin nan. Sai ka ce ai dama na sani. Kai ma sai ka tashi ka ce to kun ji duk bala'in da muke ciki, wane ne ya saka mu? Me yasa labarin yake da daɗi gare ka shine ya shafe ka? Khamisan na biyar, an tattasim alwaqa'i alhaqiqiyya bi shay'in min alghumum. Abubuwan sai su zama an ba da labarin su, amma kuma sun zo da wani dunkulallen abu, kamar kissan nan ta Aisha cewa duk wanda yake ganin ƙarya ne. Na ɗaya, su dai munafikai an san a baya suke zama. Na biyu, daga su sai tawagarsu Aisha sai suka ce to ku fito ku gani, za ku gan shi ya ɗauko ta a raƙuri. Jama'a kun fahimta? Sai zama labarin ga yadda al'amari yake, amma akwai wani abu da ya zo a dukunkuna wanda kafin a gane fassarar shi mugun tunani ya zo. Me yasa ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi, matar shi ta zo gaishe shi, me ya faru? Matar shi ce ta zo gaishe shi, da ya taso zai raka to sun zo zuciya sun dan lauka haka, sai kuma suka wuce da sauri. Manzo Allah ya ce ala rasulikum, ku tsaya da kuke. Suka ce a'a ya mu a'a uzu billahi, ya ce a'a ku dube da mata ta ce safiya yar huyayi. Me yasa? Lallai sun ganshi a masallaci da wata mata a tsakar dare ya taho raka ta. To akwai wasu dunkulallen abubuwa, shi yasa sai ya bude musu to kuganta wanta ce. A hafsu dararo ne aka bi. Barar ne su kalli matan nan ga Allah barar ne, to amma ya fi sauki. Ko kun fahimta gama? Sabi annabiyar a na bakwai, sabi sannan shida alfarag, zaman banza. Zaman banza na taimakawa wajen yaduwar jita-jita. Malamin ke cewa haisu ya shigo min faru hunan battaluna, masu zaman banza masu zaman kashe wando. Idan an gane ko a yayin da suke kashe auqatuhum bilqina walqan, suke cike lokacinsu da an ce nan da safe rumfar kwano ta rufa musu sai su zauna. Idan rana ta taho ta taho ta taufa, sai kuma su koma gindin mangwaro. In ta tafi ta tafi fa, sai su koma gidan Alhaji Wani da ya ba da baya da yamma da katuwar katanga, sai su zauna. Duk wata yarinya da ta wuce a unguwar za su yi tarihinta, sun san daga ina take, sun san ina za ta, ina take samun kuɗin kashewa, ina kaza. Me yasa? Saboda rashin aiki ne. Don haka za ku da gargwadon yadda mutane ke da aiki yi, da gargwadon yadda jita-jita take da sassauci, ka je Abuja ka gani.